بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته daren Alhamis daren 13 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 27 ga watan Satumba shekarar miladiya ta 2023 wannan shine darasi na 39 cikin jerege darussa daga cikin darussan tafsirin suratu Al-Qasas za mu tashi kai tsaye daga fadin Allah madaukakin sarki wa ma kunta tarju an yulqa ilayka alkitabu min rabbika wala ila rahmatan min rabbika na'am
a'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaytanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi bismillahir rahmanir rahim وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ
الله ubangiji yake cewa ma kunta kuma baka kasance ba tarju ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama baka kasance kana mai sa ran an yulqa ilaykal kitabu a aiko maka da littafi ba illa rahmatan min rabbik sai dai rahama daga ubangijinka fala takunanna zahiran lil kafirin saboda haka karka kasance mai goyen bayan kafirai Allah ubangiji madaukakin sarki yana labarta mana cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bai kasance yana sa rai ko yana fatan ko yana tunanin za a saukar masa da littafi ba sabanin yahudawa da kuma wasu mutane cikin larabawa cikin dattawa da masu hikima wadanda a wancan zamanin kafin aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da damun su suna hankuro suna fatan cewa za a aiko annabin ƙarshe kuma suna sa ran ya zama daga cikin su ko ma ya zama wanan su shi yasa ma yahudawa suka yi ta kaura daga garuruwa mabambanta suka taru a Madina saboda ita ce alƙaryar da suka tarar cewa watan siffofin da Allah ya ambata a cikin littafin su na garin da annabin zai rayu to Madina ce wannan shine dalilin samu su a Madina da yawan su amma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama garin su da ya taso Makka babu wannan ilimin babu wannan wayewar babu wannan tarihi saboda babu wani a cikin Makka da yake wannan fatan ko yake wannan tunanin shine Allah yake ce mana wa ma kunta tarju an yulqa ilaykal kitabu sam baka kasance kana tunanin a saukan maka da littafi haka ya faru ne kawai illa rahmatan min rabbik rahama Allah ce kawai gare ka da kuma dukkanin talibai kamar da Allah yake cewa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin a cikin anbiya haka kuma a cikin hadisin sahih muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa inni lam ub'ath la'ana wa innama bu'istu rahmatan lil alamin aka ce me zai hana ka dinga tsine ma maguzawa da yahudawa da wanda suka ki gaskiya sai ce ni Allah bai aiko ni in ta tsinuwa ba ya aiko ni ne in zama rahama ga talikai shi sa kuma har ila yau lokacin da mutanen Ta'ifa ya je gare su suka cutar da shi suka yi masa mummunan tarba suka jefe shi suka ji masa ciwo wanda ya gaya wa Aisha cewa wannan rana ta daga cikin ranaku mafiya wahala da ya sha a cikin tarihin da wasu Allah ya turo mala'ika cewa in ya yarda ya bada izini yanzu ne za a kifar da garin gaba daya saboda rahama da tausayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a kyale shi idan su ba su tuba suka ba Allah ba yana fatan ƴaƴansu da jikokin su za su ba Allah wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance rahama ce ga al'umma gaba daya shi yasa da shi da sakonsa da annabtansa kowa da wanda ya yi imani da wanda ya kafirce da wanda ya bayyana musulunci da wanda ya kunshe munafurci da mutane da sauran halittu da dabbobi da tsuntsaye kowa yana cikin moran rahamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gode ta Allah yana cewa qul huwa lil ladina amanu hudan wa shifa shi alqur'ani da shiriyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita ga mu'minai a kebance wata shiriya ce da kuma waraka wal ladina la yu'minu nabi fi adanihim ya zane mu waqruhu alaihim ama wanda ba su imani ba a zuciyarsu akwai wata akwai wani kulli da nauyi sannan kuma suna da makanta amma da haka su ma suna moran abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo na rahmat da Allah ya turo shi da ita lafazin alqa da yace wa ma kunta tarju an yulqa bai ce an yuha ba misali amma ma'ana shi kenan an kawo shi haka dan nuni zuwa ga wato cewa abin ya zo mishi ne a afke kamar an wurgo mishi ne kamar yadda ya faru da shi lokacin da mala'ika ya zo mishi a karon farko hankalin shi ya tashi mala'ikan ya matse shi ya koma gida yana cikin damuwa yana ce ma Khadija zammiluni zammiluni ba ga irin wannan yanayin ya fi dacewa da a ce ulqiya an jefe shi da wani abu mai nauyi kuma da Allah yake cewa inna sanulqi alayka qawlan thaqila dalle zamu jefe ka da zance zamu daura maka zance mai nauyi sako mai nauyi haka akan yi amfani da lafazin alqaw dan nuna nauyin magana kaman fa alqaw ilayhim alqawlahu innakum lakadibun wa alqaw ilallahi yawma idhnis salam aga shi ma nauyin zancen ne yake nune zuwa ga haka Allah ya ce illa rahmatan min rabbika fa ce rahama daga ubangijinka al-imamu ibnu jarir al-tabari yana cewa wannan istisna'i ne munqati wani tace maganar kafatul mufassirin istisna'i iri biyu ne wato togaciya a cikin zance akwai wanda za a tsakure wani abu ne daga cikin zance akwai kuma wanda tana zaman kanta ne kamar wannan tare da cewa imamu shaukani shi a cikin al-fatul qadir yana ganin cewa yana cewa yajuzu an yakuna muttasilan zai iya yiwa wannan istisna'i ya zama muttasili ne saboda mene yace hamlan alal ma'na in aka kalli ma'anar zancen kamar ana cewa ne wama ulqiya ilaykal kitabu illa li ajalir rahmatin minallahi da dai ba a wurgo maka littafi ba sai dan fatar rahama daga Allah shi da kanshi amma yace wal awwalu aula wancan zance na cewa istisna'i ne munqati shi yafi dacewa da ayan kamar yadda daukacin malamai suka fada a cikin su akwai al-kisai da al-farra a cikin manyan malaman nahwu wasu malamai suka ce wannan ayar da ta kafin ita da muka karanta ayar da muka karanta kafin ita innal ladhi farada alaykal qur'ana laradduka ila ma'ad ita da wannan ayar akwai dangantaka tsakankanin su akwai kongaba kan baya kama ana cewa ne innal ladhi farada alaykal qur'ana wa ma kunta tarju an yulqa ilaykal kitab lalle Allah wanda ya baka wannan alqur'ani a sa'ad da baka sa ran a baka illa rahmatan min rabbika sai da rahmar ubangijinka sai a kuma a ce laradduka ila ma'ad to Allah fa zai mai da kai zuwa ga inda ka faro gurgudan yadda aka fasara ku dai makka ko baitul maqdis inda za'i mahshar ku kuma alkiyama gaba ɗayan ta sannan sai aku ma karanta ƙarshen ayar fala takununa bayiran lil kafir wannan dizance ne na malamai a kokarin su na ijtihadin su dan su saukake wa mai karatu da mai nazari fahimtar me sakon da Allah yake fada wallahu a'lam sannan Allah ya cike ayar da cewarsa fala takununa bayiran lil kafirin kar ka sake ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka zama mai taimakon kafirai da mushrikai da mulhidai karka taimaki wani mushriki akan shirkarsa karka taimaki wani kafiri akan kafircinsa karka taimaki wani batacce akan batarsa abinda aka umarni a gare ka shine ka raba jihadi su kai jihadi dan dawo da su kan tafarki ka tsoraci bin hanyar su ka guje makamantakekeniya da su ka guje wa kaunar su ko kula sha'anin su sannan Allah yake cewa wala yasuddannaka an ayatillahi
wala yasuddannaka an ayatillahi ba'da idh unzilat ilayk وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ
الله يتي وَلَا يَسُدَّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ وَلَا يَسُدَّنَّكَ akwai wannan karatun ba ko urshi wala yasuddunka an ayati llahi ba'da iz unzilat ilayka kada kuma wato wani abu ya kauda kanka wato su wadancan mushrikai karka bari su kauda kanka an ayati llahi daga barin ayoyin Allah ba'da iz unzilat ilayka bayan an saukar da ayoyin zuwa gare ka wad'u ila rabbika kuma kai kira zuwa ga ubangijinka wala takunanna minal mushrikeen kar kuma ka sake ka zama daga cikin mushrikai nan kuma Allah madaukakin sarki yana ƙara yau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam umarni ne da cewa kada ya bari maƙiyan musulunci kafirai da aka ce kada ya taimake su kar kuma kai ka bari su karkatar da kai yasuddunka su karkatar da kai an ayatin lahi su dauke ka daga kan ayoyin Allah zuwa wani abu daban su hana ka da'awa su hana ka wa'azi su hana ka isar da sakon Allah ba'da iz unzilat ilayka bayan Allah ya riga ya saukan maka da ayoyin nan ya kimsa maka su a kirji ya ainihin wato baka umarni cewa ka je ka isar ko kar ka sake wasu su zo su hana ka wannan aiki na isarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aiki Allah yake ga mushi wannan zance ta ya za su iya hana isarwa ta hanyar ƙaryatawa ƙaryatawar da suke kada ya sa jikinka yayi sanyi kada ya sa zuciyarka ta karaya irin maganganun da suke faɗa su ce mawaki ne boka ne wani mutum ne yake koya mushi ya je ya koyo ne ba a taɓa jin wannan labarin ba da irin wannan taƙawul ɗin da suke yi kar ka bari wannan ya hana ka isar da da'awar na ayyukansu masu cutarwa ko maganganunsu marasa daɗi karka waige su waiwaye su ka ci gaba da harkarka kawai al-imam ibn kathir yake cewa ma'anar wajen shine la ta ta'assar li mukhalafatihim dalika kada ka ta'sirantu da saba wanda suke yi su kin bin gaskiya wasaddihim an-nasa an tariqika karka damu da yadda suke hana mutane su su bi gaskiya fa inna allaha a can gaba yake cewa fa inna allaha mu'lin kalimatak lalle Allah ya dauki alƙawarin sai ya daukaka maganarka sai ya daukaka kalmarka wa mu'ayyidun dinak kuma Allah ya dauki alƙawarin sai ya taimaki addininka wa mudhhirun ma arsalta bihi ala sa'iril adyan kuma Allah ya alƙawarin sai ya fifita abinda ya aiko ka da shi na alqur'ani akan dukkanin addinai Allah ya mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alƙawarin zai bashi nasara zai taimake shi zai kuma daukaka addininsa saboda duk abin da kafirai da munafukai da masu neman ta da zaune tsaye suke na kokarin disashe hasken musulunci ba su ci nasara ba shine Allah yake mishi wannan alƙawarin cewa ya je ya ci gaba sannan sai Allah ya ƙara bashi wani umarni yace wad'u ila rabbik kuma kai kira zuwa ga ubangijinka kai kira zuwa ga tauhidin Allah da ibadar Allah da kadaita Allah nan da akai itlaki aka ce wad'u ila rabbika kai kira zuwa ga ubangiji yana nuni zuwa ga cewa wannan umarnin ya game duk abin da ya shafi abin da ake da bukata zuwa ga kira zuwa gare shi ya kuma game dukkanin salon kira wato kai kira a wani waje an ce udu ila sabila rabbika bil hikmati wal mawdatil hasana wa zaluhu billati ya ahsantu duk waɗannan hanyoyin ka bi su sannan ayat tana nuni gaba tana nuni zuwa ga cewa kira zuwa ga Allah shine ƙarshen manufar aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka Allah yana umarnin sa zuwa ga ya kira zuwa ga tauhidi ya kira zuwa ga barin shirka ya kira zuwa ga bautatawa Allah ta hanyar aikata wajibobi da sauran ababen da shari'a ta daura wa mutane na ladubba da mustahabbai da kwatanta gaskiya da kira zuwa gare ta sannan Allah ya ce mishi wala takunanna minal mushrikeena kuma kar ka saki ka zama daga cikin mushrikai kar kai shirka ga Allah wajen rububiyyarsa wajen uluhiyyarsa wajen sunayensa masu kyau kamar da Allah a wani waje yake cewa cikin an'am qul inni umirtu an akuna awwalu man aslama sai Allah ya ce wala takunanna min al-mushrikin, kar ka zama daga cikin mushrikai. Haka a cikin Yunus ma, wa ana kin wajhaka lid-dini hanifa wa la takunanna min al-mushrikin. Allah yana umarnin shi a dukkan wuraren da cewa kar ya sake ya zama daga cikin mushrikai. Shine malamai suka ce kamar da Imam Qurtubi yake cewa al-khitabu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, wannan maganar ana yi ne da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, lakin al-murada ghayru, amma waɗanda ake nufi shine mu dinnan mu ake hanawa cewa kar mu zama daga cikin mushrikai, kuma mu ake umarni da cewa mu zama daga cikin mu'minai. Shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah ya riga ya tsare shi daga samun wannan tantubi, amma ana tauna akuwa ne dan aya ta jukuru, kamar da Allah yake cewa la in ashrakta la yahbatanna amaluk, da zai yi kai shirka to da aikin ka ya lalace gaba daya, amma ba zai yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shirka ba. Kenan wani ne wanda ba annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya sake yin shirka to ya wargaza aikin sa, ya kwashe kayan sa daga gaban Allah madaukakin sarki, ya shiga cikin tabewa. Allah ka tsare mu. Saboda haka anan ma umarni ne aka wajjaha zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, amma mu ake rufi. Al-Imam al-Qasimi a cikin Mahasin at-Ta'wid shi kuma yake cewa wannan wajen tahyijun wa haffun ala ibadati Allah ta'ala wa man'in ko wa man'un li ghairi, ana zaburarwa ne da kira mai ƙarfi zuwa ga bautatawa Allah shi kadai da kuma hana bautatawa wani Allah. Shi yasa sai aka fara umarnin ga shi jagoran addinin don kowa ya san muhimmancin umarnin. Saboda haka Allah madaukakin sarki ya yi umarni da a kira zuwa ga Allah, sannan ya yi umarni da a guje wa shirka ga baki ɗayanta. Shi yasa ya kawo shi da wala takunanna, ya kawo shi da wato tawkidi. Sai Allah ya ce wala tad'u ma Allahi ilahan akhar,
wala yasuddunnaka an ayati Allahi ba'da idh unzilat ilayk wad'u ila rabbika wala takunanna minal mushrikin ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون.
الله بنجي كيتشا ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه lahu al-hukm wa ilayhi turja'u. Wannan ita ce aya ta ƙarshe a sura, aya ta 88 kenan. Allah ya ce wala tad'u, kuma karka kirayi ma'allahi, tare da Allah Ubangiji, ilahan akhar, wani abun da ake cewa Allah daban, karka kira Allah ka hada da shi. La ilaha illahu, Allah Ubangiji wanda babu abun bauta bisa gaskiya da cancanta sai shi. Kullu shay'in, duk wani abu halikul, mai mutuwa ne, illa wajha, sai Allah ɗin, shi kaɗai ne baya mutuwa. Lahul hukmu wa ilaihi turja'un, hukunci yana ga Allah, kuma izuwa gare shi kuke komawa. A nan kuma kira ne izuwa ga hani game da shirka, ai la tushrik billahi shay'an, kar kai shirka da Allah game da komai, kar ka kirayi kowa tare da Allah, kar kai alwashi ba wani kuma bayan Allah, kada ka yanka ba wani kuma bayan Allah, kada ka nemi agajin wani kuma bayan Allah, kada ka kudirce wani na amfanarwa ko ya cutar kuma bayan Allah, kada ka bautata wa wani Allah, ka tsantsance bauta ga Allah madaukakin sarki. Saboda muhimmancin tauhidi, mun ga da shi aka rufe surar nan. Allah ya sake kira zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa lalle-lalle ya tsantsanta bautar shi ga Allah, kar ya kirayi kowa, kar ya bautata wa kowa sai Allah, kada ya rantse da wani sai Allah, kada ya yanka da sunan wani sai sunan Allah, kada ya nemi agaji a gurin wani sai gurin Allah, kada ya kudirce wani na iya amfanarwa ko ya cutar da shi sai Allah, sannan ya tsantsance bautarsa ga Allah madaukakin sarki. Kamar dai waccan ayar, umarnin ga manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama, amma mu ake nufi. Allah ya ce kullu shay'in halikun illa wajha, kowane abu mai mutuwa ne shine ma'anan halik daman al-halaku asalin shi mutuwa ne wala qarja'akum yusufu min qablu bil bayyinati fama ziltum fi shakkin mimma ja'akum bi hatta idha halaka haka anin mur'un halaka to al-halaku anan ma'anan shi al-maut shine asalin ma'anan shi al-mu'jani daga nan ne kuma aka ara zuwa ga ma'ana ta halaka da muka sani wato tadewa da zamiya sai a ce wani ai halakakke ne da haka anan an yi amfani da kalmar halaka ne da asalin ma'ana ta kullu shay'in halikun kowane abu mai mutuwa ne illa wajha sai Allah ubangiji madaukakin sarki wato kowane abu za a neme shi a rasa wata rana ba za a gan shi ba sai Allah kamar da Allah yake cewa kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dil jalali wal ikram al-imam mujahid a tashi fassara yana cewa ma'anan kullu shay'in halikun illa wajha ai yace illa ma urida bihi wajh kowane abu mai halaka ne sai abin da aka yi don Allah wannan za a same shi za a mai gurbin sa a lahira Imam Ibn Kathir yake cewa wannan fassara kuma bata saba ma waccan ba kuma aya tana ya daukan dukkanin ma'anonin Ibn Abi Dunya a cikin littafin sa mai suna At-Tafakkur wal I'tibar ya ruwaito asari daga sahabi Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda cewa Abdullahi dan Umar ya kasance idza arada an yata'ahada qalba idan yana nufin yayi mu zuciyarsa sabis yana so ya dawo da ita cikin hayyacinta yana so ta rage shagaltuwa da duniya sai ya tafi ya samu wuri kufai inda babu kowa wani wuri ko wata anguwa ko wani gida inda babu kowa sai ya tsaya a wajen yayi ta tunani fayaqifu ala babiha fayatanada bi sautin hazin sai tsaya a wurin sai ya dinga kururuwa da murya wacce take mai nuna alamar shiga damuwa fayaqulu aina ahluk yana cewa gidan ina mutanen gidan nan suke ina suke ya kai wannan gida da babu kowa a cikin ka ina mutanen gidan suke wanda da suke gidan suke ji da shi suke gyara shi suke alkinta shi yake a matsayin mahallin su yau babu su sun kare gidan ya zama kufai sai Abdullahi dan Umar ya kanshi sai ya koma sai ya ce wa kansa kullu shay'in halikun illa wajh komai mai mutuwa ne in banda Allah madaukakin sarki daga nan sai ya gama kamar ya tuna wa zuciyarsa abin da ya kamata ta dinga tunawa kullun na mutuwa dan adam wanda yake daga cikin ababen da dan adam yake gani a matsayin achievement a rayuwarsa shine ce ya mallaki mahalli nasa ya mallaki gida wanda ya mallaki gida ya samu wata gudu ya samu wani ci gaba da nasara a rayuwa daka zaka ga ana mishi murna masoya da ƴan uwa da abokan arziki da abokan hulɗa duka suna mishi murna ana ganin asirin shi yaro amma ana nan wannan gida zai fita ya bar shi zuwa lahira har a wayi gari babu kowa sai dai wasu waɗanda ba waɗancan masu gidan ba su mai ko su siya ko su mallaka ta wata hanya ko su ainihin mallaka ma ta hanyar zalunci amma dai za a wayi gari wasu bayan wasu shekaru wane da aka sani a gidan duka babu su duka mutuwa ta musu dauki ɗaya ɗaya ta tafi da su har ma waɗanda suka san su ma su kare da za a tambaya a ce nan gidan waye shekara 30 ko 40 da suka wuce ko 20 ko makamancin haka za a rasa wanda ya san asalin mai gidan ko kuma wanda ya san sanda mai gidan ya rasu ba dan wani yake zakan je ya tsaya a gida inda babu kowa yau kanshi wannan tunanin ai yana tambayan gidan yana cewa ya kai wannan gida da babu kowa a cikin ka ina mutanen da suka gina ka ina mutanen da suka mallake ka sai ya ja wannan ayar a matsayin hujja da yake tuna wa kansa cewa shi ma can ya nufa dukkaninmu can muka nufa haka al-Imam Suyuti a cikin tafsirin sa Ad-Durrul Manthur fi tafsir bil ma'thur ya haikwaito wani athari daga al-Imam Ibn al-Munzir inda Ibn al-Munzir yake ba da labarin cewa Ibn Jurayz Abdurrahman Ibn Jurayz Abdul Malik Ibn Jurayz afwan cikin tabi'ai yana bada labarin cewa lokacin da Allah ya saukar da fadin sa na cikin suratul Rahman kullu man alaiha fan sai malaiku suka ce wannan ayat ta shafi mutanen ƙasa ne bata shafi mu ba hadhihi ayatu fi ahli al-ard kuma an ce kullu man alaiha ai alal ard su kuma kaga a sama suke sai suna ganin kamar banda su sai aka saki saukar da wata aya cewa kullu nafsin dha'ikatul maut kowane rai sai ya ɗanɗanin mutuwa sai malaiku suka kara cewa halakatul anfus wannan ana magana da masu rai ne irin da mutane mu ranmu ba irin nasu ne kai ne suna ganin kamar banda su shine sai Allah ya saukar da wannan ta ƙarshen cewa kullu shay'in halikun illa wajha sai malaiku suka ce halaka ahlus sama'i kama halaka ahlul ard mu ma na cikin sama shikenan mutuwa tana nan akan mu kamar take kan mutanen ƙasa shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya da labari cewa idan aka yi wannan hurin kaho fa idza nufikha fi suri nafkhatun wahida idan aka yi wannan hurin na farko duk mutanen duniya gaba ɗaya za su mutu da mutanen sama da kowa da komai duk wani abu mai rai kamar da yake cikin hadisin Muslim sai ya ɗanɗani wannan ɗacin mutuwa za a waye gari babu kowa da ke da rai sai shi Allah al-Malikud Dayyan Allah sallallahu alaihi wasallam yake sannan kuma sai Allah ya saukar da wani ruwan sama wanda ruwan idan ya sauka duk inda ya tarar da makwancin wani mamaci sawa'un kabarin sa ne ko inda aka kashe shi ko inda ya halaka nabi ya ce sai ruwan ya shiga cikin kaburburan shine zai zama kamar madda wanda zai tayar da matattun dama kuma Allah yana cewa wato wannan ruwan sama shine rayuwa rayuwa ta da alaka da ruwan sama to daga nan za su tashi matattu ga baki daya saboda babu wanda ba zai halaka ba sai Allah ubangiji madaukakin sarki Allah yana tara tuna mana wato mutuwa ne da tabbatar da ita Allah yace lahul hukm Allah shi yake da hukunci hukunci anan mulki da sarrafa shi da bayar da dokoki da juya dare da rana da juyar damuna da rani da juya wadata zuwa talauci da juya bakin ciki zuwa farin ciki da bayar da lafiya da cutarwa duk waɗannan ayyukan Allah ne Allah shi yake da wannan tasarrufin al-hukm wanda yake al-qadari da kuma al-hukm wanda yake ash-shar'i akwai al-hukm al-qadari shine jujjuyawar duniya a haifi mutane su girma su mutu gari ya waye rana ta yi dare yayi gari ya waye rana ta yi dare yayi wannan jujjuyawa haka jujjuyawar rayuwar mutane da samun su da rashin su duk wani a cikin al-hukm at-takwini sannan akwai kuma al-hukm ash-shar'i aiko da sakonni cewa abu Allah ayi tauhidi abu Allah ayi ibada abu Allah ayi mu'amala mai kyau a kyautata wa iyaye ayi kaza ayi zakka waɗannan kuma sune hukunce hukunce na shari'a su ma duka Allah ne yake yin su ba aikin wani bane sai Allah kamar da Allah shi yake da mallakar dare da rana shi yake mallakar rayukan mutane haka kuma shi yake da ƴancin ya kafa musu doka yace ayi kaza kar ayi kaza wani wanda bai isa ya juye dare da rana ba ba yi da ƴancin yace ga dokar da za a bi kuma bayan dokar Allah shine duka wannan yana cikin duka lahul hukmu kisa aka gabatar da jarwal majrur ba a ce al hukmu lahu ba cewa da aka yi lahul hukmu yana nuna karfin magana kamar iyaka na'bud yafi karfi bai da inda an ce na'bud iyaka so da at-taqdim wa ta'khir yana karawa magana karfi sosai da sosai lahul hukmu sannan Allah ya ce wa ilayhi turja'un kuma zuwa ga Allah za a maishe ku bayan mutuwa ku ra'ata da ku zuwa ga Allah ranar al-kiyama dan yin hisabi da sakamako da zuwa makoma waɗannan ayoyi guda uku a jeran su suna da wasu fa'idoji masu yawa za mu takaita bayani akan akalla guda uku cikin su insha Allah fa'ida ta farko shine idan muka kalli ayoyin akwai wasu ayyuka guda biyar waɗanda Allah madaukakin sarki ya daura wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana kiran su da suna at-takaliful khamsa ayyuka guda biyar da Allah madaukakin sarki ya daura wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam at-takliful awwal aiki na farko shine da Allah ya ce mishi fala takunanna zahiran lil kafiri kar ka sake ka zama mai goyen bayan kafirai. Aiki na biyu shine wala yasuddunaka an ayatillahi ba'da iz unzilat ilayka, kar ka bari kafirai su kawar da hankalinka daga aikinka na isar da ayoyin Allah bayan an riga an saukar maka da su. Aiki na uku da Allah ya daura mushi shine wad'u ila rabbik, kai kira zuwa ga ubangijinka. Aiki na huɗu shine wala takunanna minal mushrikin, kar ka zama daga cikin mushrikai. Na biyar na ƙarshe shine cewa da Allah ya yi wala tad'u ma Allahi ilahan akhar, kar ka kirayi wani tare da Allah. Idan muka lura waɗannan ayyukan gabaki ɗayansu za mu ga sun haɗa abin da ake kira da suna, wato dunƙulallen abin da saƙon musulunci ke tafi da shi: hana shirka, kira zuwa ga Allah, hana koyi da kafirai, hana taimakon kafirai, da kuma hana zama ɗaya daga cikin abokan hulɗarsu. Kaga ya haɗa tauhidi, ya haɗa alwala'u wal bara, ya haɗa jihadi, ya haɗa gwagwarmayar da'awa, kira zuwa ga Allah. Duk wani abu da za ka yi tunani game da addinin musulunci za ka iya samun mishi matsuguna a cikin waɗannan maganganun. Fala takuna zahira lil kafir, an hana ka goyi bayan kafirai su zama sun samu goyon bayanka su cutar da musulmai. Ta kowace fuska ce, ta fuskar rayuwa ne, ta fuskar tattalin arziki ballantana, kuma ta fuskar addini. Kada kana musulmi a samu kana yin maganganu da ayyuka wanda suke ba kafirai age over musulmai, suna ba su dama su cutar da musulmai. Sannan an hana ka biye musu biye wanda ta shagaltar da kai daga addininka, shine wala yasuddunaka, kar ka bari su karkatar da kai daga addinin Allah. Wato kar ka dinga biye mazantukansu da shubuhoyinsu da abubuwan da suke faɗa na lalata addini, har ka je ka dinga ganin addinin bai da daraja, har ka zo kana dakon tunaninsu ba tare da ka sani ba, har ka zama kamar wani lasifikarsu wanda ke isar da munanan saƙonninsu. Ka ji musulmi yana maganganu masu warin kafirci, masu warin zindiƙanci, wai da sunan ya waye, ko da sunan shi ɗan boko ne, ko ya yi karatu mai zurfi, ko ya zauna da Turawa, ko ya fahimci rayuwa. To wannan shine ƙoƙarin karkacewa daga ayoyin Allah bayan Allah ya riga ya saukar da su. Sannan kuma kira zuwa ga Allah Ubangiji shine al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar, ad-da'watu ila at-tauhid, ad-da'watu ila al-akhlaqil fadila, ad-da'watu ila al-ibada. Duka yana cikin wad'u ila rabbik, kai kira zuwa ga Ubangijinka. Sannan kuma hani zuwa ga ridda da Allah ya ce wala takunanna minal mushrikin, kar ka zama daga cikin mushrikai, sawa'un wajen itikadi ko wajen kamanni ko wajen mu'amala ko wajen hatta wajen sutura hatta wajen amfani da irin al'adunsu, duka an hana. Wala takunanna minal mushrikin. Sannan kuma abu mafi girma da aka hana shine wala tad'u ma Allahi ilahan akhar, haɗa wani abun bauta koma bayan Allah ka haɗa shi da Ubangijin kamar da yake sarki, wanda dai wannan ya taɗe ƙwarai da gaske. Wannan ita ce fa'ida ta farko a cikin fa'idojin waɗannan ayoyi, wato a cewa ayoyin suna ɗauke da saƙon addinin musulunci a dunƙule, suna ɗauke da saƙon addinin musulunci a dunƙule. Fa'ida ta biyu daga cikin fa'idojin waɗannan ayoyi shine a cikinsu mun ji bayani game da rahamar da Allah Maɗaukin Sarki ya gwamata da aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wato shi Annabi sallallahu alaihi wasallama da Alƙur'anin da Allah ya aiko shi da shi, da shi kanshi zatinsa, da irin karantarwar da ya yi, da irin mu'amalar da ya yi, da addinin da ya koyar, da sunnarsa ta magana da aiki da abin da ya ga ana yi, dukansu farfajiya ce ta rahama da Allah Maɗaukin Sarki ya aiko ga wannan al'umma. Shi kuma da muka ambata Allah yana cewa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa a cikin hadisin da al-Imam Ibn Abi Shayba ya ruwaito da isnadi tabbatacce yake cewa innama ana rahmatun muhda, lalle ni inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rahama ce wadda Allah ya yi muku tukuici da ita. Al'umma wannan duniya gabaki ɗayanta Allah ya yi wannan tukuici. Wanda Allah yake cewa kuntu ala shafa hufratin minan nari fa anqadhu, mutane sun kasance akan gabar shiga wuta, sai Allah ya tseratar da su da aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allaha maqata ahlal ardi arabahum wa ajamahum. Allah ya riga ya gama yin fushi da mutanen duniya gabaki daya, larabawan su da waɗanda ba larabawa ba, kafin zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai Allah ya tausaya musu ta hanyar aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya kawar da su daga wannan fushi da Allah ya yi da su. Hakanan shi yasa anan muka ji Allah ya ce walaki rahmatan min rabbik. Annabi sallallahu alaihi wasallam har idan a cikin hadisin da Imam Muslim ya rawaito yana cewa ana Muhammadun wa Ahmadu wal Muqaffa wal Hashim wa nabiyut tauba, yace wa nabiyur rahma, yace sunana Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kuma sunana Ahmadu sallallahu alaihi wasallam sunana al Muqaffa, wato annabin da yazo daga baya, annabin da yazo bayan duk annabawa sun gama wucewa. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yazo ya cike ayyukan su, sannan yace wal Hashim, kuma ni ne wanda za a fara tashi rana alkiyama kafin kowa, yace wa nabiyut tauba, kuma ni ne annabin da Allah ya bani alfarmar karban tuban bayinsa. Annabawa wanda suka gabata ba su samu irin alfarmar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu shi da al'ummarsa ba. Allah ne yake gayyatar su, Allah ne yake cewa a zo a tuba zai yafi, Allah ne yake musu alƙawarin cewa ba zai musu azaba ba. Kuma kan Allah mu'adhibu wa anta fihim, kuma kan Allah ya'adhibu wa hum yastaghfiru. Allah yana cewa ma zai ji haushin mu inda za mu kiran gafararsa. Allah ne yake mana tayi, har ya kira kanshi da suna At-Tawwab, mai karɓan tuba, kuma mu kuma yace mana Tawwabuna, masu neman gafara a wurin Allah. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam din laifin da bawa yayi, Nabi sallallahu alaihi wasallam zaka ji yana gaita shi cewa a zo a tuba mana. Duba kinsa waɗannan mata da miji da suka yi la'ani, suka yi wa junansu alatsi ne a kan rigima a kan ciki da ke jikin matar, bayan sun gama gabaki ɗaya, mai annabi ya ce musu fa hal bainakuma min ta'ibin, a cikinku ba wanda zai tuba? Duba irin girman laifin da suka yi, da irin yadda in a yanzu ne za a yi ta alatsi ne kawai, wani ma ba zai sake hulɗa da kai, wani ma bai sake bin layin da suke ba saboda ƙyama. In ya taɓa sawa wani ɗan shi irin sunan wani daga cikinsu wanda zai canza mai, duk wata hulɗa ta ƙare kenan. Amma shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa hal bainakuma min ta'ibin, a cikinku ba wanda zai tuba? Jiba al-ghamidiyya da ta yi zina aka yi mata haddi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce cewa ta yi tubar da za ta ishi mutane na gidaje 70 a Madina. Haka ma'i, wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi dama ya buɗe mutane ƙofofin samun rahama Allah da samun tuba bayan an yi sabo wa Allah madaukakin sarki. Sannan kuma sai annabi yake cewa wa nabiyur rahma, kuma ni annabin rahama. Haka ya faɗa karar a cikin wannan lafazi na Imam Muslim. Shi yasa zaka ga malaman tarihi suna yawan ambaton abubuwan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aikata da suke nuna rahmar shi ga bayin Allah gabaki ɗayansu, rahmar sa ga dabbobi, rahmar sa ga muminai, rahmar sa ga waɗanda ma ba muminai ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a wurin yaƙi, in an je yaƙi sai ya tsaya jihadi aka ce, sai masahabbansa tankiya cewa kar ku kashe tsoho mai shekaru, kar ku kashe wanda kuka same shi fasto a cikin tocin shi yana ibada, kar ku kashe tsohuwa, kar ku kashe yara, kar ku kashe mata. Mutane yanzu ya tarar da an yi musulama wata gawar wata mace, ya dinga faɗa yana cewa waye aikata wannan? Haka tsuntsaye, Nabi sallallahu alaihi wasallam yana tausayin tsuntsaye, ya zo ya tarar an kwashe wata kuciya, watin ƙwayayenta da ‘ya’yanta tana ta kuka, ya ce a mai mata da kayanta. Haka raƙuma, haka dabbobi, komai tausayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama komai. Ya ce in za ku yanka ku kaifa wuƙar saboda ku hutar da dabba da za ku yanka, wannan dabbobi ke tubalantana kuma mutane. Haka mutanen hatta mushrikai, mutanen garin Makka wanda suka bashi wahala, suka cutar da shi, suka kore shi, amma da Allah ya bashi nasara a kansu, da ya tara su ya ce me kuke tsammanin zan yi muku? Tun kafin ma ya shigo ya ce wanda da ya shiga gidan Abu Sufyana ya tsira, wanda ya shiga gidan Shekula kofa ya tsira, wanda ya shiga Ka'aba ya tsira. Da kuma wanda aka kashe, sai wanda suka yi rikici din nan suka biyo sawu kafin a shiga, suka tsokali su Khalid. Amma duk mutane kowa ya shiga gidan shi, wasu sun tsaya a Ka'aba, wasu sun tsaya a gidan Abu Sufyana. Da kuma wanda aka kashe, ba a taba ganin yaki a tarihin duk duniya yaki mai tsafta irin fatu maka wanda babu zubar da jini a ce an yi fatu babu zubar da jini babu rusa gidaje babu kama bayi babu ibar ganima su ake kai a shigo da addinin Allah garin da ya tara su gasu ne yana ganin fuskokin mutanen da suka zalunce shi suka tutar da shi suka mai sharri suka sa mai kaya akan hanya suka ce mishi mawaki suka ce mishi kaza ya tara su yace me kuke tsammanin zan yi muku idan sauran komandojin yaki ne da aka sani a tarihin duniya sun ci nasara akan waɗanda suka tutar da su daga sun kama su sai mene sai kisa sai duka sai kama bayi sai iban ganima wani ma ya kona gari gaba daya wani yayi abubuwa na rashin tausayi da rashin dan adantaka shi ko yace me kuke tsammanin zan yi muku mana ya ba su option zaba abin da suke so suka ce ai kai dan manya ne kai karimi ne kai mai akuwa ne kai mutun ne da baka da abokin gaba sai annabi ya murmushi kawai yace izhab kowa ya tashi ya kyale su gaba daya su da kansu suka ga anya da gaske yake yi kuwa sai ku tashi ku tafi idan ba an tabu tulaka sun banda wasu da ya ware tun farko saboda su kuma laifin da suka yi wa Allah suka yi sun zagi Allah sun kaita alqur'ani yace da wani da wani da wani su ka kyale su amma shi din laifin da aka mai yace idhabu fa antum tulaka ana cikin rahamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace misali na da misalin ku kamar misalin mutum ne zai hura wuta yana jin dimi sai fari su ta zuwa saboda ganin haske yana ta kore su ga hasken amma kada su fada wutan ci tu tsakanin ni da tsakanin ku kamar haka ne kamar da Allah mai kirari laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim Allah yace hakika manzo ya zo muku daga cikin ku wanda yake duk abin da zai ba ku wahala yana jin damuwa a ce kun shiga cikin kunci sannan mai kwadayin alkhairi ne gare ku sannan mai tausayi da rahama ga mu'minai salawatullahi wa salamuhu alayhi wa akhiratu shi yasa ya kai musulmi abin da ya dace da kai a koda yaushe ka dage wajen bin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yi masa biyayya da yi masa da'a dan wannan shine kawai tukuicin da zaka yi wa kanka akan irin alherin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kawo tsawon rayuwar shi damuwarsa kawai al'ummarsa har yana ba mu labarin cewa ranar alkiyama duk annabawa suna ta kansu shi kuma da aka bashi dama aka ce ka tambaya sal tubuta washfa tushaffa ka nemi ceton duk wanda kaga dama a baka ka tambayi duk abin da kake so zuwa baka aka ce me kake so kawai ce ummati al'ummata bai fara tunanin ƴaƴan shi jikokin shi surkan shi makwabtan shi waɗanda ya rayu da su waɗanda suka taimakon shi sai ya saka kalma mai fadi wanda kowa zai shiga ya ce ummati al'ummata nake neman ma alfarma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yake faɗa a cikin hadisi ya ce ni ba zan ma zauna aljanna in fara moran ni'imar ta ba sai na tabbatar da kowa a cikin al'ummata wanda ya mutu tauhidi ya tsira sai je ibo waɗannan ya fito ya sake har yanzu a ce Allah ya ce mishi to kai ya Muhammadu ba na baka duk iya abin da kake nema ba me kake nema yace ya manzo yace ya Allah ubangijina har yanzu akwai sauran mutane na a wuta Allah ya ce mishi to zaka gane su ce zan gane su to shiga ka fito da su sai a sanya mishi wuta ya shiga da kansa ya ta fito da ragowar mutanen shi da suke ciki wannan duka in aka dai ana labarin rahama manzo Allah sai sama ba za a yi kasir 50 akai shi kadai kawai gara ba sha salawatullahi wa salamuhu alayhi fil akhirati wal ula saboda babu shakka kamar yadda Allah ya ambata anan cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam walakin rahmatan min rabbik lalle shi manzo Allah rahama ce daga Allah ubangiji shi kan shi rahama ce aiko shi rahama ce sunnar shi rahama ce qur'ani rahama ce biyayya ga sunnar shi rahama ce abu na karshe daga cikin ababan da suke ababan lura ko kuma na kusa da karshe cikin ababan lura a wannan sura waɗannan ayoyi na ƙarshe shine tabbatar da alma'ad tabbatar da makoma zuwa ga Allah akwai abubuwa guda uku wanda su ne ginshiƙan tauhidin musulunci duk wani abu da ba su bane ya zama reshe amma su ginshiƙai ne mutum bayan zama musulmi sai ya gaskata su gaba ɗayan su guda uku na farko shine gaskata Allah shine at-tauhid kenan gaskata Allah ubangiji ne gaskata Allah shine mahadici kuma shi tantanta abota mishi kuma ya da suraye da sufofi kyawa babu mai irin su na biyu shine gaskata annabtar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ya zo musulmi sai ya gaskata annabtar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko yayi da Allah ne mahadici bai da annabtar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai yanzu bai tsira ba to abu na uku kuma shine gaskata komawa zuwa ga Allah gaskata tashin alkiyama saboda ka zaka ga fiye da rabin alqur'ani labarin tashin alkiyama ne saboda muhimmancin shi saboda ka wannan karshen da Allah ya ce wa ilayhi turja'un yana tana mana wannan ka'idan ne wannan tauhidin na wato tabbatar da imani da makoma da komawa zuwa ga Allah ubangiji madaukakin sarki to waɗannan su ne muhimman sakonnin da waɗannan ayoyi suke dauke da su ko kuma su sakonni waɗanda suke zama ya cewa secondary ne wato a mataki na biyu ne don an fassara su a cikin aya a cikin sura gaba daya daga ciki akwai batun da muka yi na haramcin taimakon kafirai da mushrikai da haramcin koyi da su da kuma wajibcin tsayuwa akan addini da kuma bayani akan umarni da tamassuki da addinin musulunci da kuma abu na ƙarshe shine fadin Allah da yake cewa la ilaha illahu maimaita kalmar shahada anan da wasu wurare nuni ne zuwa ga girman wannan kalma da darajarta kalmar shahada ba wai furta ta kawai ba fadin la ilaha illallahu da sanin ma'anarta tukunna da kuma lazimtar sharɗanta al-imam al-hafiz al-hakami a cikin littafinsa na aqida na waqi sulamul wusul ya ambaci wato abin nan sharuda kamar guda bakwai wanda sune sharudan fadin kalmar shahadaka ta zama cewa za ta tsiratar da kai yake cewa al-ilmu wal yaqin wal qabul wal inqiyad fadri ma aqul sannan yace wasidku wal ikhlas wal mahabba wafaqaka Allahu lima ahabba yace waɗannan sune sharuda guda bakwai waɗanda sai sun cika sannan fadin ka ga kalmar shahada ya zama cewa za ta tsiratar da kai domin abu ne da sai ka kudurce al-ilmu na farko ka san ma'ana ta ka san me kake fadi shi zan nan mutum ne musulunta sabon shiga musulunci sai an fasara mai da yaren da yake ci wala fata mai kawai da tsoron larabci a ce shikenan musulunci shi yayi ba dan wataƙila bai san ma'ana abin da yake fadi ba saboda ka dole ne kai mai bashi kalmar shahada ka fassara mishi da yaren da ya sani dan ya gane me yake fada sannan al-yaqin ya zama har cikin zuciyarka ka yarda cewa haka abin yake kana da yaqini wato ka tabbatar wal qabul kuma ka karba kaga su mushrikan makka sun san ma'anarta kuma suna da yaqinin cewa haka abin yake wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ardi yaquluna Allah amma ba su yarda ba ba su karba ba shi sa Abu Talib yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ko dan na faranta maka rai da na fadi amma ba na so a ce na ban ma ƴaƴana da jikokina abun kunya Allah bai mushi falalar musulunta ba walin qiyadu sannan kuma ka ciratu zuwa ga duk abin da aka umurce ka da shi akan la ilaha illallah to ka aikata abin da yake neman ka da shi na tauhidi na ibada na mu'amala na biyayya Allah da da'a ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama was-sidq kuma ka gaskata wal ikhlas kuma idan dan Allah kake yi sannan wal muhabba ka kaunaci la ilaha illallah ka kaunaci Allah ka kaunaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ka kaunaci duk abin da yake lazimin wadannan sai yace wafaqaka Allahu lima ahabba akwai zance da yawa game da ita amma ba shine mahallin tattaunawa mu ba wannan kawai itlala ce saboda abin da ya ambata anan na la ilaha illahu wa lahul hukmu wa ilayhi turja'un to kamar yadda muka ambata a farkon darasin Allah cikin huwa ce wasa ya sa yau nan mun kawo ƙarshen wannan sura mai albarka fata na ya zama abin da muka karanta tun farkonta wanda muka fara a 1 ga watan Ramadana na shekarar bara kenan ko tun farkonta abin da muka dadu a yau abin da yake daidai abin da yake haka yake a cikin karatu to muna roƙon Allah barki sarki ya sanya mana albarka a ciki kuma ya sa mu aiki da shi da ni da na karanta da ku da kuka saurara Allah ya hada mu cikin lada wanda yake kuma na kurakurai da karancin ilimi da tuntuban harshe da sahau da rafkanuwa to Allah mu dauki sarki ya gafarta mana Allah kuma ya cire shi daga zakatun mu da zakatun masu saurarawa godiya ga Allah a farko da ƙarshe godiya kuma ga duka waɗanda suke taimaka mana wajen gabatar da karatun Allah mai sarki ya sanya mana albarka a ciki Allah kuma ya sanya mana cikin wanda za su dace da dukkanin falalarsa da kuma gafarta mana zunuban mu idan mun zo darasi na gaba za a ji insha Allah inda ya kamata mu tashi za mu saurara na saboda kullun lokaci wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi